إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أبودي هذا الله سبحانه وتعالى wanda ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'una nawawi na al-imamu nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wanda aka saba a daidai wannan lokaci wanda darasinmu da ya gabata shine darasi na takwas kenan yau za mu fara farkon darasinmu da darasi na tara to darasi na takwas ya dakanta ne akan ainihin hadisin da ka bayani dangane da bayanin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tambaya annabi cewa wani aiki na kaimin dalili akan aikin da inni aikata shi shikenan zan shiga aljanna kuma ban tambayar wani in ba kai ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa qul amantu billah kace nayi imani da Allah samasafin sannan kai tsayinka ba ka aikatawa sai abinda Allah ta'ala ya hora ga abinda Allah ya yi hani kuma ka kaurace masa to wannan shine darasin mu na takwas da ya gabata yau a harkon darasin mu na tara al-imam an-nawawi Allah shi mishi rahama yace al-hadith ath-thani wal 20 hadisi na 22 ana bi abdullah daga baban abdullah jabir ibn abdullah jabir dan abdullah Al-Ansari Balansari radiyallahu anhuma Allah yadda da su shi da mahaifinsa anna rajulan wani mutum sa'ala nabiyya ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai mutumin yace ara'aita idza sallaita al-maktubat ka bani labari ya ma'aikin Allah idan na sallaci salloli na farilla wa sumtu ramadan kuma na yi azumin watan ramadan wa halaltu halala na halartar da duk abin da yake halal wa haramtu harama ni haramtar da duk abin da yake haramun wa lam azid ala zalika ban ƙara komai ba wala ma'azid ala zalika shay'an komai ban ƙara ba akan haka adkhulu aljanna dan shiga aljanna qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa na'am eh ma'ana zaka shiga aljanna rawahu muslim konga shi wannan a hadisi karantarwa ne akan mutum ya aikata dukkanin abinda Allah ta'ala ya wajabta masa sannan daga baya idan ya samu dama na yin wani abu na nafila to wani abu ne da zai yi don neman lada wa ma'ana haramtu al-harama ma'ana cewa na haramtar da duk abinda yake haramun ai ma'anar wannan eje tanabtuhu na kaurace masa wa ma'ana ahlaltu halal ma'anar na halatta da duk abin da yake halal fa'altu na aikata abin nan mutaqidan illa na aikata shi ina mai kudurta halaccinsa. Al-Imam an-Nawawi Allah shi mishi rahama ya kawo muna wato wannan hadisi, wanda hadisin ga zamu ga abinda mun ka ambata yanzu yana magana akan ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko wato ita ce ya aikata abinda yake halal kuma yana mai kudurin cewa wannan abin halal ne. Sannan ma'ana ta biyu kuma shine ya ainihi kaurace ma abinda yake haramun ne. Za mu ga wannan hadisi yana da wasu fa'idodi waɗanda ya tara. Fa'idodin kuma suna da dama. Me yawa fa'idodin za su iya kai kamar shidda ko ma fiye da haka. To fa'ida ta farko da take cikin wannan hadisi wato shine kwaɗayin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan yin tambaya. Sahabbai suna kwaɗayi na su yi tambaya don a karantar da su. Sannan abu na biyu na fa'ida da take cikin wannan hadisi shine bayanin kai matuƙar sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna kai matuƙa, kuma su babban abinda suka dibi kai matuƙa shine samun shiga aljanna. Duk wani abu ba su ba komi kula ba, ba su sa komi gaba ba irin samun shiga aljanna. Shi abin da ya dami sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in Allah ya musu muwafaka suka shiga aljanna to komi yayi. Duk abin da suka rasa ba su rashe shi ba. In muka diba misalin wayancan misalai guda biyu na warko waɗanda aka kawo kamar mutumin da ya kudurta abu halal ne, sannan da wanda ya ƙaurace ma abin da yake haram ne. Malin ya yi maganganu daura da nan masu fahimce mana waɗannan ma'anoni. Ya ce kamar misali mutum ne ya ƙaurace ma shan giya, sai dai ba wai don tana haram, ba wai don ya ɗauki tana haramun ba, a'a, saboda dai rayuwarsa ba ta yi masa daɗi da wannan shan giya. Wannan za a ce ba ya da laihi, sai dai inda ya bar shan giya ɗin nan yana mai ƙudurta ta cewa abu ce da Allah ya haramta, kuma bari nai ya bata ne don Allah, wannan da zai samu lada a kan abin da ya aikata. To don haka duk abin da ɗan adam zai bari akwai buƙatar ya zama ya bar shi saboda Allah, ya bar shi saboda ya samu sakamakon gidan lahira, ya bar shi saboda ya samu aljanna gidan ni'ima wadda Allah ya yi tanadinta, ya yi tattalinta ga bayi masu jin tsoron Allah. Akwai abubuwan da idanu ba su taba gani ba a cikin aljanna, kunnuwa ba su taba saurarensa ba, mai taba ɗarsawa ba ga zuciyar wani mutum. Akwai nau'in kala abubuwa da dama a gidan aljanna waɗanda Allah ta'ala ya yi tanadi ga mutum ɗan adam. Shi kuma abin da yake halal ne zamu ga cewa abu wanda yake halal ne da zarar ka tabbata abu halal ne to shi kenan sai ka ci abinka idan ka niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wurin cin abin da yake halali ne to kaga sai zama kana da lada ta niyyar koyi za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ci na gaba gare ka kaga sai ka samu lada bayan da ka kare kuma ka gode ma Allah sai ka samu lada gashi kuma abu ne wanda yake halal wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce masa karoka karoki duk abinda kake so wani na baka dama karoki duk abinda kake so sai ce as'aluka murafaqatuka fil janna ni abinda nake so in yi makwabtaka da kai a aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awa ghayra zalik ko kana da wata bukata wata ba wannan ba qala huwa zak yace annabi ni wannan ita ce bukata ta kawai in waye gari a ranar alkiyama ina makwabtaka da kai a aljanna qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa inni ala nafsika to yan haka ne ka taimake ni da kanka ni kasarata sujud ne yawa sallar nafila ka yawaita sallar nafila wannan shine taimakon da za ka yi mini bisa ga bukatar da kake da ita to wannan kenan kun ga idan mutum yana son ya samu alheri to shi ma sai yayi ayyuka na da'a idan yayi ayyuka na da'a to sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa sakamako sakamako na alkhairi shi wanga sahabi in mun tsaya mun diba mun gani za mu ga bai roƙi manzon Allah kuɗi ba bai roƙi manzon Allah dabbobi ba bai roƙi manzon Allah gidaje ba bai roƙi manzon Allah kayan noma ba a'a shi ba abin da ya roƙa in ba aljanna ba wannan yana daga cikin abin da yake kawo dalili akan kai matukar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tabbatar da cewa ba duniya suka nihi ba da al'amuransu a'a Allah suke nihi da al'amuransu ba wai duniya ba don haka wanda yake nihin Allah da aikinsa to matukar burinsa babban abin da yake kauna da fatar ya samu shine aljanna kuma kowane mahaluki daga cikinmu wanda ya yi imani da Allah mu ma haka ya kamata mu zama za mu ga fa'ida ta uku a wannan hadisi da muka karanta hakika mutum idan ya taƙaita akan sallah wadda aka farlanta masa to yanzu ba za a zarge shi ba in ya zama na shi baya sallar nafila amma wadda Allah ta'ala ya farlanta masa yana yi to yanzu bai zama abin zargi ba kuma ba za a haramta masa shiga aljanna ba saboda gashi sahabi yana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
yace masa ara'aita idza sallaitul maktubat ka bani labari ya ma'aikin Allah idan na sallaci salloli na farilla kaga idan kai sallan nafila kana da lada kuma ka aikata alkhairi sai dai ba wajibi bace a kanka babba abin da ya kamata mu sani kenan to da abin da ba wajibi ba a kanka to ba zai zama wajibi ba ko a kanka amma idan ka yi wannan abin da ba wajibi ba kamar sallan nafila kamar azumin nafila kamar sadaka wadda ba zakka ba sadaka ta neman lada waɗannan duk suna daga cikin ayyuka na gari ayyuka kyaukyawa waɗanda suke tallafa ma ɗan adam su agaza ma ɗan adam su ba ɗan adam gudunmawa a lokacin da yake da tsananin buƙata da ita wannan gudunmawar to za mu ga fa'ida ta hudu a wannan hadisi haƙiƙa salloli da kuma azumi suna daga cikin sabubba na shiga aljanna saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa man sama ramadana imanan wa tisaban ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dambi no wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada saboda haka yayi azumin to Allah ya gawarta masa abin da ya gabatar na zunubai ko abin da ya gabatar na zunubi kuma ya tabbata a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa dukkan wanda yayi azumi guda saboda Allah Allah yana nesantar da hustarsa ga wuta shekara 70 kun ga wannan ba karaman nasara ta ba karaman baiwa ta ba Allah yayi maka muwafaka Allah yayi maka dace Allah ya baka ikon yin azumi duk rana Atini kuma Allah ya baka ikon yin azumi duk rana Alhamis kuma Allah ya baka iko kai azumi ran 14 ga wata ran 14 ga wata ran 15 ga wata idan ka samu haka Allah yayi maka taimako kuma ka samu hanyar cin riba ta rayuwarka wannan daga cikin fa'idar da muka samu a cikin wannan hadisin da muka karanta to sai fa'ida ta biyar kada mutum ya hana makansa abinda Allah ta'ala ya halatta masa idan abu ya zama halal to kai da wannan abin halal ne walau ko da kai ba ka iya cin sa amma kai da halaccin sa tunda Allah ta'ala ya halatta kasantuwar mutum yana hanuwa ga abin da yake an halatta masa ba tare da wani sababi na shari'a ba to zai ko zama abin zargi kuma ba za a yabe shi ba a'a abu ka za halal ne ya halatta amma ni gaskiya ba na iya cin shi shikenan ka yadda da halaccinsa ba ka yi jayayya ba ba ka yi musu ba kaga kenan ba ka zama abin zargi ba fa'ida ta shida a wannan hadisi annal harama ma harramahu Allahu ta'ala fi kitabi abinda aka haramun shine abinda Allah ya haramta a cikin littafinsa na alqur'ani aw ala lisan rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kuma akan harshen manzansa annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko abinda allah ta'ala ya halatta ko abinda allah ta'ala ya haramta to wannan shikenan da zarar allah ya haramta abu ya haramta da zarar allah ya halatta abu ya halatta to wannan kenan wannan ita ce fa'ida ta shidda a cikin wannan hadisi to har yau dai muna nan cikin wannan hadisin kuma muna akan fa'ida ta bakwai wadda fa'ida ta bakwai ita ce fa'ida ta ƙarshe a cikin wannan hadisi to fa'ida ta bakwai wato shine maimaita tambaya da wannan sahabi yayi cewa a adkhulu aljanna ko zan shiga aljanna qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace eh yani tadkhulu aljanna yana ne za ka shiga aljanna to saboda haka da ba a tambaye mutum a ce masa za ka saki matarka sai ce eh to lalle matan nan kuwa ta saku saboda cewa da na'am wannan yana dada tabbatarwa ne ga abin da aka yi masa tambaya don haka ya ku bayin Allah mu zama masu diya mu zama masu koyi da babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda alkhairi da albarka da rahama da gafara da dacewa suna ƙarƙashin din annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuwa shi ya kawo mu ƙarshen wannan hadisi da muka karanta hadisi na 22 a cikin wannan littafi wanda ma ambaci cewa Imam Muslim shi ya rawaito shi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yace Al-hadithu thalithu wal ishrun hadithi na 23 Ana bi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي عمد الإيلة بأمين تستبتع قريسة يجي الطهور شطر الإيمان تركي رمي إيماننا والحمد لله شواء الحمد لله تملأ الميزان ونهينا شكا أبين أو mizani wanda ake gwada ayyukan bayi da shiya wa subhanallahi walhamdulillah cewa subhanallah da cewa alhamdulillah tamla'u tana cika a tamla'ani suna cikawa aw tamla'u ko tana cika ma baina samai wal ard abinda tsakanin sama da kasa was salatu nurun sallah haske ce wa sadaqatu burhanun sadaka hujja ce was sabru diya'un an kuri shi ma haske ne kaga in mun lura zamu yi bambanta tsakanin hasken nuru da dawo kullama adaa lahum mashawfi وإذا أظلم عليهم قاموا فقال أسكن دوء يا هنا نور كينا وشيني annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wal qur'anu hujjatul laka, al qur'ani hujja na gare ka, ma'ana ka kawo dalili da al qur'ani ka samu rahama, aw alaika ko al qur'ani ya kawo dalili akan ka ka halaka. Kullun nasu ya gado laka, mutane suna wayuwar gare baba'i'u nafsa, akwai mai sayar da rayuwarsa, aw mubiqaha ko mai halaka rayuwarsa, baba'i'u nafsahu akwai mai sayar da rayuwarsa, bamawtiqaha akwai mai yanta rayuwarsa, aw mubiqaha ko mai halakar da rayuwar, wane ne wanda ya sayar da rayuwarsa? Musulmi mai sako ya sayar da rayuwarsa. Wane ne ya yanta rayuwarsa? Musulmi mai da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Wane ne wanda ya halaka rayuwarsa? Ula'ika humul kafaratul fajara, kafirai su ne waɗanda suka halaka rayuwarsu, suka ƙare rayuwarsu, suka taɗa rayuwarsu da hasara saboda mutuwa a kan kahirci. Shi ma wannan hadisi, hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito. Za mu ga shi ma wannan hadisi yana da fa'idodi waɗanda malam ya ambata a dabara da shi wannan hadisi. Akwai fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi, kuma fa'idodin shi ma za su kai aƙalla kamar guda 6 ko kuma 7. To fa'ida ta farko ta wannan hadisi shine, idan kana nufin cewa idan har kana nufin kai ka ce kamar da na ambata wannan hadisi yana da fa'idodi masu dama aƙalla za su kai guda 6 ko guda 7, to fa'ida ta farko shine alhassu ala tsohori alhissi wal ma'anawi, akwai kwaɗaitarwa akan tsarki wanda an na bayyane da kuma tsarki na ɓoye. Tsarki na bayyane shi ne abin da ya shahi jikinmu, kamar fitsari, kamar kashi, kamar janaba ko haida ko biki ko istihada, wannan tsarki na ainihi bayyane kenan, ko taimama. Tsarki na ɓoye shi ne abin da ya shahe aƙidarka cikin zuciya da kuma inganta ta tsayanta Allah da bauta, tace bauta ga Allah, ba da gaskiya ga Allah, yadda da littafan Allah, yadda da manzannin Allah, yadda da rana ta ƙarshe, yadda da ƙaddara ta alkhairi da kuma ta sharri. Ka tabbata ka tsarkake ainihi a ɓoyenka, wato zuciyarka kenan. Na sha Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa at-tuhuru shatrul iman, tsarki rabin imani ne. To fa'ida ta biyu, haƙiƙa imani, haƙiƙa imani wato yana ainihi sasantuwa, ma'ana gashi an ce tsarki rabin imani na. Kaga yanzu kenan mutum zai yi ƙoƙarin nema da biɗa ta rabin imanin, tunda ya yi cewa ga tsarki rabin imani ne. Fa'ida ta uku, wato falalar gode ma Allah, subhanahu wa ta'ala, akwai falala. Idan ka gode ma Allah, akwai falala, kuma akwai baiwa. Gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, a tamla'u, innaha tamla'u al-mizan, alhamdulillah. Idan ka waɗe ta, to tana cika abin awo. Kaga kenan akwai falala mai girma. Fa'ida ta hudu, tabbatar da cewa akwai mizani, abin awo, wanda shi mizanin nan za a auna ayyukan bayi a kansa. Kamar ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama. Wanda ya tabbata mana cewa akwai abin awo wanda za a auna ayyukan bayi a rana ta ƙarshe, wato ranar lahira. Fa'ida ta biyar, falalar haɗawa tsakanin subhanallah da kuma alhamdulillah. Gashi an ce tamla'ani aw tamla'u ma baina sama'i wal ard, abinda tsakanin sama da ƙasa. Fa'ida ta shidda, haƙiƙa sallah haske ce. Sallah haske ta, as-salatu nurun. Kaga kenan zukatan masu ibada suna haskaka da hasken da a cikin sallah. Lissalati nurun azim, kamar wadda malami ahadari Allah shi mishra mai ci, wala yanaluhu illa al-khashi'un, ba masu samun wannan haske da a cikin sallah in ba masu jin tsoron Allah ba. To sai fa'ida ta bakwai, akwai kwadaitarwa a kan yin sadaka. Ya nuna cewa yin sadaka akwai kwadaitarwa, an kwadaitar a kan a yi sadaka. Kuma idan mutum ya yi sadaka, yana da lada a kan abin da ya yi na sadaka, Allah zai ba shi lada. Don cewar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi, as-sadaqatu burhanun, sadaka wato hujja ce. Sai fa'ida ta takwas, fa'ida ta takwas, wato ita wannan fa'ida ta takwas tana bayyana mana ita sadaka da yadda ɗan adam zai aiwatar da ita, kamar ɗiba wasu abubuwa na ƙwayoyi, kamar mace ƙila gero ko dawa ko masara ko shinkawa ko wani abu ka ɗiba ka basuwa saboda Allah. Idan ka yi haka, Allah yana ninninka maka, Allah yana baka lada. Sai fa'ida ta tara, kwadaitarwa akan yin haƙuri. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya bayyana cewa, to shi wa haƙuri haske na, da haka kenan akwai buƙatar mutum ya zama matsayi ne na musulmi, ya zama mai haƙuri, ya zama mai jimiri, ya zama mai dauriya. To sai na goma, fa'ida ta goma, haƙiƙa mahaddaci al-Qur'ani, ko dai ya zama wanda yake ya ci riba ya ci nasara, wanda ya yi karatun na al-Qur'ani, ya iya karatun, ya san ma'anar, yana aiki da abin da ya karanta, ko kuma ya zama da akasin haka. Kila ya haddace al-Qur'ani amma bai san ma'anar komai ta al-Qur'ani ba, kai don haka ba ba ma ya aiki da alqur'ani kaga wannan wato bai ci nasara ba bai kuma ci riba ba saboda ya ga mana bai aiki da abinda ya sani ko kuma ya san ɗayan hanyar bai san ɗayan ba yayi har da amma bai san ma'anoni na alqur'ani ba to fa'ida ta 11 tana nuna mana girman alqur'ani kuma tana nuna mana cewa alqur'ani ba zai tozarta ba sam faufau har abada fa'ida ta 12 bayanin halin mutane da cewa dukkanin mutane idan aka waye gari ko isaye ya ta waye da mutane wa sun kasu gida uku akwai mai sai da rayuwa sai akwai mai diyauta rayuwa sai akwai mai halaka rayuwa sai kenan wanda yake shine kafiri rayuwar ta halaka sai matsala ta 13 wanda ita wannan matsala ta 13 tana bayani na akan cewa abinda a samun yanci na hakikali idan ana magana akan yanci abinda a samun yanci na hakikali shine tsayuwa da yima Allah da'a shi a samun yanci bisa ga hakikali amma idan ba a samu haka ba kaga ba a samu yanci ba don abinda kake a kansa inda ya zamana ba ta da'a ga Allah to maganar samun yanci ba ta ko taso ba ba ka da yanci kuma ba ka da yanci kuma ba ka da yanci saboda me baka bauta ma Allah ba ga abinda za ka yi ya zama baka bauta ma Allah ba to maganar yanci nan naka ya zama wani yanci na dafasashe kuma wani yanci na kasashe kuma wani yanci na wanda yake tauyaye ragagge wanda bai zuwa ko'ina to wannan kenan da aka kun ga ya ku bayin Allah akwai buƙatar mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu bautata ma Allah mu bi Allah da taqawa mu yi ta roƙon Ubangiji ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu idan ka samu Allah ya karɓa alhamdulillah ka ci nasara ka kuma dace kuma aikinka ya zama aiki abin yabo kuma haka aka fata da ƙauna ya zama kowane mahaluki ya yi tsaye ya ga cewa ya yi aiki kuma ya yi fata da ƙaunar Allah ya karɓar masa aikinsa misali idan muka dibe masallaci masallaci wuri ne na ibada masallaci ɗaki ne na Allah masallaci wuri na wanda yake an yi umarni da a tsaftace masallaci ko a tsaftace masallatayya kaga kenan kamata ya yi a ce kowace al'umma da Allah ya musu muwafaƙar gina masallaci ya zama sun kula da tsaftar masallacin nan yayi da wanda suka kula da tsaftar gidajensu a share masallacin nan a gyara duk abin da a cikin masallacin nan a sa masallacin nan turare duk wani abu wanda yake kazamta ne to ya zama an kaurace shi daga masallaci an tsaftace masallaci an tsarkake shi saboda wuri ne na ambaton Allah kaga to da zarar al'umma suka dauki wannan to kaga wani wajibi da yake a kansu sun basuwa wata rana wani mai sharan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ganinsa wata ruwaya kuma an ce mace ce sai tambaya ina mai sharan da aka ce ya rasu sun dauki cewa kamar mai sharan masallaci ba wani mutum ne mai kima ba ba wani mutum ne mai daraja ba sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afala kuntum azantumuni kun ko san ya rasu kuma kun ga ki sanar da ni kuma ba ku gaya mani ba dulluni ala qabrihi to yanzu akai ne wurin da kabarin nasa yake da aka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa kabarin wannan mai share masallacin sai mar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa kaburbudin da suke wajen na suna cikin duhu gabanin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yin sallah ga wannan da ya rasu mai share masallaci amma hakika Allah zai haskaka musu kaburbudin su a dalilin sallar da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ga wannan bawan Allah mai sharar masallaci wanda ya kamata mu yi fata da kauna mu tsaftace mu gyara duk wani abu wanda yake na harkar ibada ne na masallaci mu ga mun yi tsaye mun yi shi kuma mu kyautata shi kuma mu inganta shi zaka ga muna ta kurakurai da yawa mu dawo cikin masallaci mu zauna muna labari sawa'un mun sa cajin waya ko abin da yake kama da haka da shi kuwa masallaci ba a kera shi don komai ba sai don ambaton Allah sai don zikirin Allah sai don karatun alqur'ani sai don yin sallah a gani ko shi yasa mata ba ba su damar zuwa masallaci kai tsaye ba in dai ba lokacin sallah ba to kuma ko lokacin sallah za ka ga wuraren da matan suke zuwa ana raba masallatai guda biyu a rabe shi daidai nan bangaren mata nan bangaren maza to mai yiwa dukkanin masallatanmu mata ba su da damar zuwa saboda babu wannan kariyar ko kuma wannan raba to kaga a ce mace tana iya shiga masallaci wannan ba karamin kuskure ba ne misali mace ta zo ta shiga masallaci sawa'un tana da al'ada ko ba ta da al'ada ma'ana ta zo ba wai don ibada ba ta shiga masallaci ko haka wannan kure ne kuma mu kanmu kamata ya a ce mu girmama yana daga cikin sha'airullah alamomin addinin Allah ba daidai ba ne a zauna cikin masallaci ana yin hira ko kuma a ce wai ka zauna cikin masallaci kana chatting ko ka zauna cikin masallaci kana wani abu wanda yake ba ambaton Allah ba wannan kuskure ne a gani masallaci tsarkake shi akai masallaci tsabtace shi akai masallaci kuma ambaton Allah ake yi a cikin sa babu wani abu da ake yi cikin masallaci wanda yake ba na ambaton Allah ba ba a bada dama ba dama sunan sa kenan ya karba na wajen ibada har ma muna ce masa dakin Allah ya za ka zo ɗakin Ubangiji subhanahu wata'ala ka aikata abubuwan da ba su kamata ba a ga wannan kuskure ne bai kamata ba don haka ya ku bayin Allah mu sani cewa akwai buƙatar mu girmama wajajen ibadanmu mu tsarkake wajajen ibadanmu mu ainihin ƙawata wajajen ibadanmu idan ka zo wasu wurare za ka tarar da kwalaben turare a masallaci da zarar mutane sun shiga sahu wannan zai fesa ya ba wancan wannan ya fesa haka duk mutane da suka zo sallah to su kamshi kuma masallacin su kamshi kaga ni haka ya kamata mu zama ba ta da muke da ita da kauna shine Allah shi ba mu iko akan mu tsaftace masallatanmu kuma mu gyara su kuma mu raya su ta hanyar zuwa mu yi ibada a cikin su sai da mace kuma insha Allah subhanahu wata'ala wannan hadisan guda biyu da muka karanta a cikin wannan littafi na 40 nawawi wanda shine darasin mu na tara kuma insha Allah za mu tsaya a kan su abin da muka karanta shi akan daidai Allah ya ba mu lada kure kuma Allah ubangiji ya yaye shi a cikin zakatan al'umma insha Allah subhanahu wata'ala sai a darasin mu na gaba za mu tashi akan hadisi na 24 a cikin wannan littafi na 40 hadisi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.